ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لاربا شرند أكبر رمضان هجرة تدود تاريخ دا ربعين دبيو يداتي دبيار غوتن بيار شكرا تدود دا شرند كاع ذا مقارسة تفسير سورة الشعراء إن شاء الله دا آية تدريد تسعين دبيو kuma karatun mu na yau yana dauke da bayani akan cewa saukan alqur'ani daga Allah ne wato Allah subhanahu wata'ala a karshen suratul shu'ara magana sa dai kawo ta karshe wato shine ita ce shaidar sa game da alqur'ani Allah madaukaki ya sanya shaidarsa game da Al-Qur'ani a ƙarshen suratul shu'ara akan cewa shine ya saukar da Al-Qur'ani yace wa inna
huwallahu la ta'budu rabbil alamin
wa innahu la tanzilu rabbil alamin kuma lalle shi Al-Qur'ani haqiqa saukarwa ne na Allah mahaliccin tarihi wato wannan yana daga cikin mu'jizar alqur'ani sai mutumin da ya yi nazarin alqur'ani zai iya ganewa kai zaka ga kamar magana ce kawai Allah yake yi amma kuma magana ce ta ilimi magana ce da aka tsara yanzu idan ka dubi suratul shu'ara inda Allah madaukaki ya fara bayanai da labarin manzanni sai da aka zo ƙarshen sura sai Allah madaukaki ya karkare da tabbatar da cewa alqur'ani littafinsa ne shi ya sauka wato sai ya kawo maganar sa a ƙarshe sai da ya kawo labarin manzanni sai ya ce to wa innahu latanzilu rabbil alamin shi fa alqur'ani saukarwa ne da Allah mahaliccin tarihi wato ba magana ce kawai ba magana ce mai ma'ana magana ce mai hikima magana ce da aka tsara ta da ilimi da balaga saboda haka Allah tabaraka wata'ala duk inda kaga ya sa magana a Qur'ani to akwai hikima akwai dalili malamai suna cewa idan ka dubi al-Qur'ani zaka tarazda wuraren da Allah ya tabbatar shi ya saukar da al-Qur'ani wato hujjoji kawai wanda Allah ya sa a cikin al-Qur'ani yace ni na saukar da Qur'ani sai dai faɗa sau 50 da wani ba wuri ɗaya ba daban-daban haka Allah yake tabbatar da Qur'ani nashi ne shi ya sauka wannan sura sai Allah ya kawo maganar a ƙarshe amma abinda zai gwada maka hikimar Allah akwai surorin da Allah ya fara maganar da haka saboda ya kawar da duk inda za a samu shakka game da Al-Qur'ani littafinsa ne akwai surorin da Allah subhanahu wata'ala ya fara da bayani yani fi awwali suwar daga cikin su akwai suratu Ali Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala 'alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi kaga farkon suratu Ali Imran Allah ya tabbatar da shi ya sassaukar da ayoyin al-Qur'ani ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazzala 'alayka al-kitaba haka nan farkon suratu hud alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat sai Allah yace min ladun hakimin khabir wato littafi ne wanda an tsara ayoyinsa an yi bayanin hukuncin sa daki daki amma daga wajen Allah Allah mai hikima Allah masani shi ya saukar da shi hakanan suratul hud ayatu 13 zuwa 14 duk da farkon sura ne inda Allah subhanahu wata'ala ya ce am yaquluna iftara, ko dai cewa suke kai ka kirkiro alqur'ani ya Muhammadu. Qul, ka gaya musu sallallahu alaihi wasallam, fa'atu bi ashri suwarin mislihi muftarayatin, idan kun ce ni na kirkiro alqur'ani, to ai kuma mutane ne, ku tsara surori guda goma kawai. Shi alqur'ani yana da sura nawa? 114. To ku an ba ku damar ku yi guda goma kadai. Ka duba wannan wato kalubale da Allah madaukake ya ba ma duniya gaba dayanta. Duk wanda ke cewa annabi ya tsara qur'ani, to shi annabi ya yi kokari ya yi 114, kai goma aka ce kai. Ya ce wa du'u man istata'tum min dunillahi, shi yasa aka ce kalubale ne ga duniya. Allah ya ce kuma an ba ku, an bude muku kofa ku gayyaci duk masana kwararru waɗanda kuke ganin za su iya taimaka muku a rubuta alqur'ani, in kuntum sadiqina, in dai gaskiya ne. To da an san ba za a iya ba, shine sai Allah ya ce fa illam yastajibu laka, in ba su amsa maka ba, fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi Allah, idan ba su iya amsa muku ba, to ku sani shi alqur'ani an saukar da shi da ilimin Allah ne. Sai ce wa Allah ilaha illa huwa, cewa ba abin da ya cancanta abota ma sai Allah. To tunda kun gada kun kasa, fa hal antum muslimuna, ko kun miƙa wuya in ji Allah? Wato tunda ba za ku iya ba, ai in ba ka iya, an ce wai if you can't beat them join them, ko tunda ba ku iya, wato me hana ku miƙa wuya in ji Allah? A suratul kafi nan ma farko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi mabawansa. Kaga nan ma ya tabbatar a farkon sura Allah shi ya saukar da alqur'ani, wa lam yaj'al lahu iwaja. A suratul furqan da muka karanta, tabarakalladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira, albarka ta tabbata ga wanda ya sassaukar da alfurqan ga bawansa, shine annabi sallallahu alaihi wasallam. A farkon suratu sajida, alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, saukar alqur'ani babu shakka daga wajen Allah ne. A farkon suran Allah ya fada, sai ce am yaquluna iftara, ko da cewa suke ya kirkiro, sai Allah ya ce bal huwa alhaqqu min rabbika, a littafi gaskiya ne daga wajen Allah ne, an saukar maka shi litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun, waye wanda ya saukar da littafi? Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arshi. Wato duk inda kake neman a bayyana maka wani abu game da alqur'ani, Allah ya riga ya gama komai, ba a buƙatar wani malami ya ciro amsa, a'a, mai littafin ya bada amsar da kanshi. Waye saukar da alqur'ani? Allah. Wani Allah? Wanda ya halicci sammai da ƙasa a kwana shida. Allah wanda ya tabbata akan al'arshi. In ka dawo ƙasa, suratu Hamim, wato akwai suratul Ahqaf da suratul Jasiya, farkon su iri ɗaya. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, saukar alqur'ani daga Allah ne mabuwayi, Allah mai hikima. Haka ya faɗa farkon surori guda. Can gaba sai Allah ya ce ar-rahmanu allama alqur'an, mai rahama fa shi ya karantar da alqur'ani. To wannan duka farkon sura ne, suna nan da yawa. To hikimar Allah a wasu surorin kuma sai ya sa a tsakiya. Kaga wasu surorin ya sa a farko, wasu surorin sai ya sa a tsakiya. Kamar misali a suratul ma'ida aya ta 48, wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi, mun saukar ma da littafi musaddiqan lima bayna yadayhi, dan ya zama mai gaskanta littafai da suka zo kafin zuwan alqur'ani. A suratul hijri aya ta 9, inna nahnu nazzalna dhikra, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, lalle mu muka sassaukar da alqur'ani, kuma lalle mu ne mun tsanda zamu tsare shi. A aya ta 87 yace wa laqad atainaka sab'an min al-masani والقرآن العظيم مو مكا باكا القرآني انجي الله سبحانه وتعالى كاغا نما ينا تبت دشية سوكر سورة الكافي نما أتكي السورة واتل ما أوهي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا سورة الأنكبوت آية 51 أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ashe bai ishe su ba a ce mun saukar da littafi ana karanta musu kaga duk Allah yana cewa shi ya saukar shi ya saukar a suratul fussilat ayata 41 zuwa 42 yace wa innahu likitabun azizun la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi sai aka ce me tanzilun min hakimin amid shi alqur'ani littafi ne mai gagara shi kansa wato Allah ya bashi wata siffa wanda tana cikin siffofin Allah ita ce siffa ta al-izza Allah yana da izza shi yasa ake kiransa al-azizu Allah magwayi babu abin da ke gagaran Allah to sai Allah ya dauki wannan suna ya ba mu al-qur'ani wa innahu lakitabun azizu al-qur'ani littafi ne gagara ba dau duk inda ka kai da cewa zaka yi fada da shi ƙarya kake zaka gama yayinka ka taji kuma yana nan وإنه لكتاب عزيز أي أشي مكا أقول لتاج قد أتايا واند إن كتف قبشن دونيا إن كاجي شينا ذاك سامونو شانيس كتير الله من أرام قرآني كان بودي و وسلم بسم الله لكبري أنا جيريا شيذك أجل كقوم أمرك كروكب أمرك إذا الله من أرام قرآني وسلم بسم الله لكبري أنا جيريا شيذك ترس shekara 1400 an rasa dan adam da zai lalata alqur'ani shi fa Allah ya ce masa innahu lakitabun aziz shi fa alqur'ani littafi ne mabuwayi littafi ne gagara ba dau haka zaka ganshi haka zaka bashi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi barna ba ta zuwa ga alqur'ani ko ta gaba ko ta baya shine sai Allah ya magana ta karshe yace tanzilun min hakimin hamid saukarwa ne daga wajen Allah wato mai hikima wato Allah shi ke tsara komai Allah shi ya tsara alqur'ani da wani wata hikima da alqur'anin ba za a iya taba shi ba hikima ce Allah ya tsara alqur'ani da wata hikima yanda ba yanda za a yi alalata shi kaga dai ba mu da wata hikwata yace yayi saudiya ne hikwatan musulmai a abu babu wata hikwata da za a ce inda ake tsara alqur'ani babu shi sai ka rubuta alqur'ani a ɗakinka kuma ya zama alqur'ani ko don haka ba sai an kawo na makka shi ne alqur'ani ba amma fa duk inda za ka rubuta alqur'ani in ka canza wasali ba zai tsallaka unguwanku ba wani zai ce wannan da gyara to shi ne sai Allah ya bayan ya tabbatar da saukar alqur'ani daga wurinsa sai ya kara ma alqur'ani karfi ya ce masa me
نزل به الروح الأمين
وند يسوكر دا القرآن شيني فالروح الأمين روح أمين تجي وكاقا نما دئن كارفيني دا القرآن دون كسال لتافيني وند حقيقة يا صاحب أما دون لتافي دا نعد في تتنعي فسورة النحل آية تدريد بيو يتي قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين anan yace ruhul amin sunan malaika jibril ar-ruhul amin ruhi amin tacce a suratul nahl nazalahu ruhul qudus ruhul qudus wanda ya saukar da alqur'ani shine ruhi mai tsarki a can aka ce amin tacce kaga dai akwai amana saboda ka ba a tunanin wanda ya saukar da alqur'ani zai kare don haka tun farko aka ce wanda ya saukar ma daga Allah zuwa ga annabi al-aminu ne mai amana ne a wancan aya kuma fa aka ce mai tsarki ne saboda ka duk wani hali mara kyau baya tare da shi baka neman hali na cin amana ko ka nemi hali wato na ha'inci da sauransu ga mala'ika babu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar mala'iku ba kaman mutane ba ne bare kuma mala'ika jibril ruhul qudus min rabbika bil haqqi
ليثبت الذين آمنوا الله يسوكد القرآن سبود أرفا فام مؤمني الله كسامنا جنسو وهدى القرآن يزم الشريعة وبشرى للمسلمين يزم البشر المسلمين لتاسع التفسير الكبير نا الإمام الرازي جزء نوف شافي نا تريد ستسند دايا يأتي أبن دفاع كتير ملائكة جبريل تشيوى روح الأمين روح القدس wanda duka Allah tabaraka wa ta'ala shi ya bashi wadannan su dai na daya saboda darajar malaika jibril domin inda an ce malaika jibril ne ya saukar da qur'ani kawai kaga an ba tsuran mutum malaika ne kawai amma sai aka nuna malaikan ma na daban ne tashrifan lahu ar-ruhul amin ruhi mai amana ruhi mai tsarki wato ƙara darajawa ne ga malaika jibril alaihi salam وبيان لعلو مرتبته عند الله تعالى كما ملائكة جبريل روحي مي أمانة روحي مي تركي ينا تبت المكة ملائكة جبريل ينا دوكك أوجن الله سبحانه وتعالى نبيو أنا كرم ملائكة جبريل دكيوا واتو الروح روحي ميسا أكتراش روحي لأنه يحيا به الدين كما يحيا البدن بالروح saboda in mala'ika jibril ya sauko to guri rayuwa yake kamar idan aka sama gangan jiki rai sai wannan jikin ya tashi to haka wuri idan mala'ika jibril ya sauka rayuwa yake don haka yasa aka kira shi ruhi fa innahu huwa al-mutawalli li inzalil wahyi lil anbiya duk wani annabin Allah mala'ika jibril sai shi ya saukar da wahayi daga Allah zuwa gare shi shine mai sako tsakanin Allah da manzannin Allah ba wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai bane wal mukallafuna fi zalika yahyauna fi dinihim saboda haka in ka lura kamar malaika jibril shi ya raya doran kasa gaba dayanta domin inda malaika jibril bai saukar da sako daga Allah ba da ba a samu wato albarka a doran kasa ba da ba a samu rayuwa mai nagarta a doran kasa ba saboda haka yasa ake kiran shi ar-ruhu kamar shi kansa shi ne rai na jin daɗin duniya gaba ɗaya wannan dalilin yasa Allah ya kira shi ar-ruhu wannan yana cikin bayanin al-Imam ar-Razi yace na uku annal galiba alaihi ar-ruhaniya abinda yasa ake kiran shi ruhi ruhi shi ne rai rai baka iya ganinsa ba kamar halitta na dan adam bane shi dan adam akwai rai akwai gangan jiki abubuwa biyu suka hada kana da rai kana da gangan jiki saboda haka idan aka cire rai sai a ce mutum ya mutu to shi mala'ika jibril ruhi ne kawai babu gangan jiki kaga kenan halittarsa ce siffar halittar mala'ika jibril take nuna maka ba irin halitta ta mutane ba ce al-galibu alaihi ar-ruhaniya saboda haka yakan rikida amma dai in ya rikida din ya koma wata sura ba wai ita ce surarsa ta kamala ba ruhaniyatuhu atammu wa akmalu misali idan mala'ika jibril ya rike da ya zama mutum to idan ya taho ai ba tabbata zai a wannan surar ba idan ya gama isar da sakon zai koma surarsa ta asali saboda ka surarsa ta asali ita ce ruhaniya bai da gangan jiki na hudu ana kiransa wato ruhi لأنهما ضمته أصلاب الفهوم وأرحام الأمهات أقول ما لمن تسكيتشي وأنا كرم ملائكة جبريل روحي سبود أي باب وتم تشد تتبع حيف ورسا باك متن أدم بي بيتبع راتا ما حيفا با سنن بيتبع راتا واتو كشمبا يوم نتن أدم با baka mar halitta mu mutane bane kaga mu mutane Allah yana fitar da halitta tsakanin kashin bayan namiji a sanya mahaifar mace to mala'ika ba haka yake ba saboda haka sai aka ce ruhi halitta ce zalla lokacin da Allah yayi ta babu jiki saboda haka halitta ce ta musamman wanda Allah subhanahu wataala ya bar ma kansa sanin hakikani game da wato halitta ta mala'iku amma kiransa ruhul amin da ruhul qudus wato babu shakka daraja ce karin daukaka ce ga malaika jibril wannan ya zo cikin bayanin ibnu kasir shi ma a tafsirin sa yace al-aminu sifatu li jibril bil amana Allah yace nazala bihi ar-ruhul amin, wanda ya saukar da alqur'ani shine ruhi mai amana. Ibn Kathir yace wannan siffa ta mala'ika Jibrilu wato siffa ce da take nuna cewa mala'ika ne mai amana. Idan aka ce Allah ne yake baka wannan shaida, haza azimun jiddan, haza azimun jiddan, a ce Allah ya baka shaida ya ce wani mai amana ne, Allah mahalici da kansa ya ba da irin wannan shaida ga mala'ika Jibril. Shine Ibn Kathir ya ce wannan shaida ta ita, shaida ta yi girma, wato amanar mala'ika Jibrilu ta kai makura, ba a misalin amanar mala'ika da amanar kowa. Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya ba da wannan shaida. Yuzakki abdahu wa rasulahu al-malaki Jibril, Allah da kansa yake tsarkake bawansa manzonsa mala'ika Jibril. Nazala bihi ar-ruhul amin, akwai siffa guda da Allah ya bashi wanda duk Qur'ani babu inda mala'ika Jibril ya samu wannan siffa. Ita ce aya ta 21 ta suratul Takwir. A wannan aya aka bayyana siffar mala'ika Jibril da darajarsa fiye da duk wata aya ta Al-Qur'ani. Allah madaukaki yace innahu laqawlu rasulin karimin zi quwwatin inda zil arshi makinun muta'in samma amin. Babu inda mala'ika ya samu girmamawa a cikin Al-Qur'ani kamar wannan aya ta 21 ta suratul Takwir. Saboda haka akwai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, akwai littafin da ya rubuta da ake kira At-Tibyan fi Aqsam al-Qur'an, littafin ya rubuta akan rantsuwa da Allah ya yi a cikin Al-Qur'ani, sai ya bayyana ya fassara hikimar wannan rantsuwa. Wallahi wannan ayar sai da ta samu shafuka kusan guda biyu, Ibn al-Qayyim yana magana akan ta. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace yana At-Tibyan fi Aqsam al-Qur'an shafi na 75, fa jibrilu sami'ahu min Allah, wato shi abinda Allah ke cewa innahu laqawlu rasulin karimin, alqur'ani maganar dan sako ne mai karimci. To ba wai ana nufin mala'ika Jibrilu shi ya kirkiro alqur'ani ba, a'a, wato mala'ika Jibrilu ya ji alqur'ani daga wajen Allah. Wa muhammadun sami'ahu min jibrila, محمد يجي القرآن لغا ملائكة جبريل. ووصف رسوله الملكي في هذه السورة أو أن السورة الله يصفنت باوانسا ملائكة جبريل بأنه كريم قوي مكين عند الرب تعالى مطاع في السماوات أمين. ابن القيم الجوزي يقول فهذه خمس صفات kaga siffofi guda biyar da Allah ya bama mala'ika Jibrilu a jere a wuri guda, ta tabammanu tazkiyata sunnat al-Qur'an, yana daukan tsarkakan al-Qur'ani, domin idan aka tsarkake dan sako to sakon ya samu tsarkaka. Duk wannan Allah yana tsarkake al-Qur'ani ne dan ya tabbatar mana mu da al-Qur'ani yake halinmu, littafi ne ba na wasa ba, littafi ne wanda ya samu karbuwa, ya samu tsarkaka. Allah yake bayanin hanyoyin da Al-Qur'ani ya biyo kafin ya zo hannunka, duka hanyar babu inda za a yi shaitan ya shige ta. Wa annahu sami'ahu Muhammadun min Jibril, Allah yana tabbatar maka cewa annabi Muhammad ya ji Al-Qur'ani daga wajen mala'ika Jibril. Wa sama'u Jibril min rabbil alamin, mala'ika Jibril ya ji Al-Qur'ani daga wajen Allah mahalici. Sai ce fa na haika bi hadha sanada uluwan wa jalala, wato idan na cewa haddathana wani, kamar hadisi kenan ko, haddathana wani anwani hadda ya ce sami'tu rasulullahi qala, to isnadi na Al-Qur'ani shine wannan aya na suratul Takwir. Menene isnadin Al-Qur'ani? Yace to Muhammad ya ji daga mala'ika Jibrilu, mala'ika Jibrilu ya ji daga wajen Allah, shikenan isnadi ya kare. Yace idan kana neman isnadi mai daukaka, isnadi mai tsarkaka, to wannan shine. Sai ce ka dubi siffofin nan guda biyar. Siffa ta farko innahu laqawlu rasulin karim, qawlu rasulil ladzi ja'a bihi ila Muhammad kariman, wanda ya kawo ma annabi Muhammad al-Qur'ani Allah ya kira shi karim laysa kama yaqulu adahu innahu min ash-shaytan kaga Allah ya tabbatar al-Qur'ani ba daga wajen aljani bane la qawlu rasulin karimin kaga ana tsarkake wanda ya kawo sakon ga annabi allazi ja'a bihi laysa shaytan fa inna ash-shaytan khabithun mukhabbath la'im ai shedan la'antacce ne shedan mai karantar da kazaman al'amura ne ya za a yi alqur'ani yazo ya karantar da halaye na daukaka sannan kuma a ce aljani ne ya kawo shi kaga ba zai yi ba shi yasa tun farko Allah yake rasulin karimin in ka dubi alqur'ani babu littafin da ke tsarkake halayen mutane a doron kasa kamar shi babu shine wanda a dalilin sa zaka ga kasa guda ta karbi addini kasa guda ta samu tsarkaka kaga mutun yana aikata wani laifi ya tuba babu littafin da ke ratsa zuciya ya sa mutun yana dama sai alqur'ani to idan ko alqur'ani yana da wannan sifa ya za a yi a ce shedan ne ya kawo shi ibnu al-qayyim al-jawziyya ya ce ba zai yi ba fa huwa ab'ad shay'in min al-karam ba a siffanta shedan da karimci wal rasul alladhi alqa alqur'ana ila muhammad karimun jamilul manzari bahiyyus sura saboda ka idan aka ce innahu laqawlu rasulin karim karka yadda ka suranta mala'ika jibrilu da muni a rayuwa ba maganar muni ba maganar wata siffa mara kyau kasirul khairi mala'ika jibrilu mai yawan alkhairi ne tayyibun mutayyib mu'allamun tayyibin mala'ika jibrilu mai kamshi ne shi yake karantar da tsafta da sanya turare wato ka dubi halayen mala'ika jibrilu wanda aka samu hadisi idan wata azumi ya zo mala'ika jibrilu kan zo ya samu annabi sai su yi bitan alqur'ani bitan alqur'ani nan da za su yi kawai da mala'ika jibrilu kirkin manzon Allah sai ya ninka akan duk kirkin da annabi yake a shekara saboda haduwa da malamin shi idan aka ce manzon Allah ya haɗu da mala'ika jibrilu sai ya zama mai kirki to ka suranta kirkin mala'ika jibrilu shine abin da yake fada don haka duk kirki da kake gani na manzon Allah wallahi ya dauka ne daga siffa ta mala'ika jibrilu al-wasf al-thani ibn al-qayyim al-jawziyya yace sannan na biyu Allah ya siffanta shi da karfi domin yace zi quwwatin mala'ika jibrilu mai karfi ne idan aka ce mai karfi wanda ya zo a suratul najmi inda Allah yake magana kan waye koyar da annabi waye malamin manzon Allah a suratul najmi aya ta 5 allamahu shadidul quwa wanda ya karantar da annabi mai tsananin karfi ne wato ana nufin mala'ika jibrilu to idan aka ce mala'ika jibrilu mai tsananin karfi ne yace to ibnu al-qayyim al-jawziyya na daya adahu بقوته يمنع الشياطين ان تجنوا منه idan aka ce malaika jibril na da tsananin karfi kaga in yazo kusa da annabi anya wani aljani zai matso Allah tun farko cikin qur'ani yace malaika mai karfi ne kaga ba kangararren aljani da zai matso kusa da manzon Allah ba zai yi ba Allah ya riga ya siffanta shi da karfi wa an yanalu minhu shay'an ko a ce su zo su cutar da manzon Allah ba zai yi ba saboda babu mala'ikar da ya kai mala'ika jibrilu karfi bare kuma wani aljani wa an yazidu fihi aw yanqusu min bare a samu aljani ya ƙara wata kalma daga sakon Allah ko ya rage bal idza ra'ahu shaytanu haraba minhu abinda ma ya tabbata shine duk inda shaytan ya ga mala'ika jibrilu gudu yake idan ya ganshi rugawa yake wala ya karbuhu baya kusantar mala'ika jibrilu sannan idan aka ce mala'ika jibrilu mai karfi ne to kaga mai taimakon manzon Allah kenan idan aka ce manzon Allah yana tare da wani mai karfi ai ko yanzu ka kanso in kana da kudi a ce akwai wani mai tsaron ka ko mai tsaron naka kar ya zama komama ya zama mai karfi yana rike da makami to sai zama mala'ika jibrilu shine mai tsaron manzon Allah to kaga magana ta kare annabi bai da fargaba a rayuwar shi bare a ce aljanu za su taru su kwace sakon da Allah ya kawo mishi ko su yi kari shi yasa a suratul tahrim Allah yake gaya wa matan annabi wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril inji Allah yace Allah fa shike jibintar annabi ku matan annabi ku kiyaye mala'ika jibril fa yana ciki idan aka ce mala'ika yana ciki kaga mai karfi ya kare sannan aka dawo wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da zalika zahir. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace na uku, man aada hadha ar-rasul faqad aada sahibahu wa waliyahu. Da Allah madaukaki ya kira mala'ika Jibril ziqu wati, yana nuna maka duk wanda yayi kiyayya da manzon Allah to yana kiyayya da mala'ika Jibril. Shi ko mala'ika Jibril mai karfi ne, kaga kenan zai kare makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na hudu, annahu qadirun ala tanfizi ma umira bihi li quwwatihi. Da Allah ya siffanta mala'ika Jibril da karfi, yana nuna cewa duk abin da Allah yace yayi ya kai yayi wannan abin, saboda yana da karfin da zai yi wannan, ya tsaya da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala. Fala ya'jubu an zalika mu'addi lahu kama umira bihi li amanati. Sannan siffa ta uku ita ce makinun inda rabbi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mala'ika Jibril makinu, sai ya ce inda rabbi indiya ta'zimun ne. Idan aka ce a wajen Allah yana gwada akwai inaya, zai kuwatin inda zil arshi, mala'ika Jibril mai karfi ne a wajen mai al'arshi, a wajen Allah makinun mai matsayi ne, zu makana shi ne makinun. Mala'ika Jibril mai karfi ne, sannan a wajen mai al'arshi mala'ika Jibril yana da matsayi. Kaga kasuranta matsayin mala'ika Jibril. Wai da za a sura da za a nuna maka, maimakon a ce a wajen Allah sai aka ce a wajen mai al'arshi mala'ika Jibril mai matsayi ne. So sai aka siffanta mala'ika Jibril da wata, aka danganta shi ga wata siffa mai girma daga cikin halittun Allah subhanahu wataala, ita ce ta al'arshi, wanda in aka ce inda zil arshi yana gwada maka mala'ika Jibril yana isa inda wani mala'ika ba zai je ba, saboda mala'ika Jibril yana zuwa aqrabu ila Allah tabaraka wa ta'ala, yana zuwa shi ne mafi isa, mafi kusanci ga zatin Allah tabaraka wa ta'ala cikin mala'iku gaba ɗaya. Shi yasa aka ce inda zil arshi, dan ya gwada maka ishara ce ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala, ya'ni fi ulwi manzilati Jibril idza kana qariban min zil arshi subhanahu wa ta'ala. A ce mala'ika Jibril yana iya zuwa kusa da mai al'arshi, to ka suranta girman mala'ika Jibril. Siffa ta hudu, sai Allah ya ce wa mala'ika Jibril muta'un. Idan aka ce muta'un fis samawati, mai biyai, mai samun biyayya ne a sammai, kaga kenan mala'ika Jibril ba wai mala'ika kawai bane, shugaba ne a sammai kaf, in ya bada umarni ana dauka. A sammai jagora ne, muta'un, wanda ake wa biyayya ne. To sannan kuma wannan yana gwada sojojin mala'ika Jibril suna da yawa. Idan aka ce wa mala'ika Jibril mai samun biyayya, kaga yana da sojoji daban-daban kenan, wato ko da bai zo yaki ba, in ya turo wata runduna ta gama da ku, to kaga wannan ma abin tsoro ne. To sannan kuma yana gwada maka darajar manzon Allah. Idan aka ce mala'ika Jibril ana masa biyayya a sararin samaniya, to kamar ana nuna shi ya kawo sako ga Muhammadu, wanda kuma za a mar biyayya a doron kasa. Yanda mala'ika Jibril ya samu karbuwa a sararin samaniya, to fa haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ka samu karbuwa a doron kasa. Kama anna Jibril muta'un fi samaa wa anna kullam min ar-rasulain muta'un fi mahallihi. Shi mala'ika Jibril in ya hau sama ba kamar shi, in ya hau sama shi ne jagora, sai umarni da ya bayar. Amma idan mala'ika Jibril ya dawo kasa, jagora fa shi ne manzon Allah. Wa fihi ta'zimu Allah bi annahu bi manzilati al-muluk al-muta'in fi qawmihi. Wato Allah ya daraja mala'ika Jibril, wannan darajar da aka ba wa mala'ika Jibril sai ta dawo ta zama daraja ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda duk siffofin nan suna dawowa kan annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai siffa ta biyar, Allah madaukaki ya ce masa aminun mai amana ne. Idan aka ce mai amana, isharatun ila hifdhihi ma hammalahu wa ada'ahu ala wajhihi, wato duk sakon da Allah ya ba shi zai kai wannan sako ba tare da ya tauye amana ba. Don haka idan aka kira mala'ika Jibril aminun a wannan aya, Allah ya kira shi aminun a wata aya, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta shi da cewa wato mala'ika jibrilu yana daukan amana da duk Allah madaukake bai kuma nazzaha rasulahu al-bashari wa zakahu amma yaqulu in ka dauki waccan aya da Allah tabaaraka wa ta'ala yace innahu laqawlu rasulin karimin zi quwwatin inda dhil arshi makinin muta'in thumma aminin wannan duk sifar mala'ika jibrilu ne da aka gama sai aka dawo kan manzo Allah sai aka ce to ku mutanen makka wa ma sahibukum bi majnun ai wannan mutumin da kuke gani ba tababbe bane sai da aka tsarkake sama a nuna maka hanyar da sakon take zuwa ga manzon Allah wannan hanya an riga an tsaffice ta an toshe bayan da za a yi barna ta bi ta sannan aka ce to ku mutanen makka mutumin nan ba tababbe bane ku ne tabaku ku karbi sakon Allah ku tsira wa hadha amrun ya'lamunahu wanda duk qurayshawa sun sani saboda sun san manzon Allah ba a danganta tabin hankali gare shi ba zai yi ba la yashkuna fi ibn qayyim juziya yace mutanen makka ba sa shakka ba a taba samun mutum a makka mai kama da manzon Allah ba amma saboda hasada saboda shedanci kazo bi alfiratihim khilafahu sai suna fadi da harsunan su sabani abin da rayukan su so daga sun kudurta fahum ya'lamuna annahum kanu kazibin ibn al-qayyim juziya yace mutanen makka sun san su ne makaryata manzon Allah ba mai karya bane to Allah tabaraka wataala ya riga ya tsarkake ko ina waye saukar da alqur'ani mala'ika jibril mala'ikan nan ga irin matsayin sa sai Allah yake a gaba
ala talabin kale ta
ala kalbika wato mala'ika jibril shi ya saukar da alqur'ani akan zuciyarka ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam litakuna min almunzirin saboda kazan cikin masu gargadi da kasance a cikin masu wa'azi masu jan hankalin mutane shi alqur'anin wa ya saukar da shi mala'ika jibril daga ina daga wajen allah da mala'ika jibril ya saukar da alqur'ani ina ya aje zuciyar manzon allah kai ga ya mana masu siffan qur'ani da Allah ya ce littafin ma da mala'ikan ya zo da shi bilisanin arabiyyin mubinin harshen larabci mabayyani kaga an gama komi so mutum ba zai ce an saukar da alqur'ani da yaren ku a'a tuntuni Allah ya haɗu komi qur'ani ya saukar da shi da larabci haka mala'ika jibril ya kawo shi in ka dubi qur'ani wurare daban-daban haka Allah ya faɗa misali a suratul nahl aya ta 103 wa laqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar Allah yake ai mun sani mutanen makka suna hira suna cewa wani mutum ne yake koyar da manzon Allah lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun shine Allah yake harshen da suke cewa an koyar da annabi alqur'ani ai harshen ajami ne sun ce ba balarabe bane wani mutum ne daga kasan turai wanda ya karanci bible ya karanci attaura sai ya zo ya buya a wani zaure yana ta koyar da manzon Allah shine sai Allah ya ce a'a to an ce malamin da ya zo ya yake koyar da annabi daga turai ashe turai kaga ajami ne in aka ce ajami duk wani yare wanda ba larabci ba sai Allah ya ce to ai harshen da suke cewa ana koyar da manzo qur'ani ai ba larabci bane wa hadha lisanun arabiyyun mubin Allah ya ce amma kuma alqur'ani ai harshen larabci ne mabayyani kuma in ka lura wato duk wanda yake maka an koya ma annabi maimakon ya zama ya nakasa annabi ya ƙara daraja annabi ne misali ana shine idan aka koyar da annabi a ce akwai wani malami wanda ya karantar da manzon Allah a taura da injila saboda haka annabi yana da ilimin littafan ahlul kitab idan aka koyar da annabi aiki bai kare ba saboda manzon Allah zai tsara littafin tukuna tsarin littafin yanda za ka tsara labarin kamar sheshi sura sura ka sanya shi ƙarshen aya ya dace da waccan aya kowace sura da tsarin da ta zo da shi wannan ba mai yinsa sai kwarare idan ko ya kware har ya iya haka to babu shakka manzon Allah ya ci a jinjina mai bare kuma ba shi bane wanda aikin Allah ne tabaraka wa ta'ala wanda ibnu taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallal 12 shafi na 258 yace asali a makka an samu wannan wato kage in kana karanta alqur'ani zaka rika gani inda alqur'ani yake kare annabi kafirai suna korafi annabi shi ya rubuta alqur'ani kana ba'dul mushrikeena yaz'umu anna nabiyya ta'allamahu min ba'dil a'ajim alladhi bi makka mutanen makka suna cewa an samu wani wanda yake garin ko shi yake zuwa yana koyar da annabi in ka dubi tarihin zaka ga sunaye daban-daban a ce maka abdullah ibn al-hadrami sunan mutumin wa gairuhu zaka gani a littafin tafsiri to shine sai Allah ya saukar da wannan aya ta 103 ta suratul nahl yake cewa a malamin da ake cewa yana koyar da annabi ai ba da larabci bane lisanul ladhi yulhiduna ilay yani lisanul ladhi yudifuna ilayhi ta'lima lisanun ajami harshen da ake cewa an koyar da annabi ai ba larabci bane Allah ya ce wa hadha lisanun arabiyyun mubin wannan qur'ani kuwa harshen larabci ne mabayyani fa kaifa yatasawwar an yu'allimahu ajami ta ya za a yi ake wanda bai iya larabci ba ya koyar da balarabe ya iya saukar da littafin da wani balarabe ya kasa tsara irin shi wanda ya koyar da annabi an ce mutum ne kuma ba balarabe bane to amma kuma gashi annabi ya zo da littafin da wani balarabe ya kasa yin irin shi sai ya tuka ga wannan magana ba ta ma kama hankali wanda shine ibnu qayyim yanzu yake cewa wallahi sun sani manzon Allah mai gaskiya ne babu wani dan adam da ke garin makka wanda bai san haka ba illa dai hasada da kuma sharri na shedan wanda ya sanya afuka kansu wa kad akhbara annahu nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq ibnu taymiya yace shine sai Allah ya bayyana tun farko waye saukar da alqur'ani shine ruhul qudus wato ruhi mai tsarki fa hadha bayanu anna hadha alqur'an al-arabi alladhi ta'allamahu yani min ghairihi lam yakun huwa al-muhdithu li hurufihi wa nazmihi idan aka ce ma alqur'ani malaika jibril shi ya kawo shi ya ba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gwada maka cewa shi alqur'ani gaba dayansa yanda kake ganin sa da harafin sa da wasalin sa duk abin da kake gane cikin alqur'ani haka yake daga Allah wa bayanu anna hadha alladhi ta'allamahu min ghairihi nazala bihi ruhul qudus min rabbika bil haqq yadullu ala anna alqur'ana jami'ahu munazzalun min ar-rabb subhanahu wannan kalma take nuna cewa alqur'ani gaba dayansa an saukar da shi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala lam yunazzil ma'anahu duna hurufihi karka dauka ma'anar qur'ani aka saukar banda harufa littafin alqur'anin yanda ka ganshi a rubuce da wasali da kaumi wannan tsarin Allah ne amma sai aka samu bambancin lokuta da fitar da wasali amma hakika karatun nashi ya zo da wasalin shi ai zamanin sahabbai kamar zamanin sayyidina Ali da aka zo aka tsara yadda za a fidda fataha a fidda kasara a fidda dhamma wanda duk a zamanin manzon Allah babu shi amma karatun yana nan yanda yake ai ko yanda karatun yake a da haka yake a yanzu har yanzu amma fitar da haruffan shine wanda daga baya aka kirkiro shi kuma kirkiro shin bai canza tsarin karatun alqur'ani ba to haka zaka gani cikin alqur'ani wato duk inda Allah zai magana kan alqur'ani sai ya ce a alqur'ani larabci ne kaga anan yace bilisanin arabiyyin mubin a suratul nahl Allah madaukake yace wa hada lisanun arabiyyin mubin a farkon suratul yusuf inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun a suratul zumar ayat 28 qur'anan arabiyyan ghayra zii'i wajin la'allahum yattaqun a suratul zukhruf farkon aya zuwa ta uku inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun duk inda Allah zai magana alqur'ani sai ce da larabci to shine malamai suka ce idan ka dauki wata tarjuma ka kama karatunta an fassara qur'ani da turanci ka dauka kana ta karatu a watan azumi baka da lada baka karanta alqur'ani ba tilawa sai dai tadabburi ba za ka rasa ladan tadabburin alqur'ani ba saboda zaka bi labarai ga sunan ciki ana bi ana tunani har ma ka samu wa'azi ladan tadabburi daban ladan tilawar alqur'ani daban ka duba fatawa latina mujallal na shafin gari 65 me yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake bilisanin arabiyyin mubin alqur'ani yazo da harshen larabci mabayyani saboda kai zama dole kowanne musulmi ya tashi ya koyi karatun alqur'ani dole ne abinda Allah ya faɗa kenan idan an tarjama alqur'ani zuwa ga wani harshe an sauke maka fahimtarsa ne ba tilawar ibada ce tilawar qur'ani ibada ce tilawar alqur'ani kuwa malamai suka ce inda zaka yi ta ma the transliteration shine misali a rubuta harafi na larabci amma da harfa na ajami da zaka karanta da wannan har yanzu baka da ladan tilawa dalili saboda bayan da za a yi wani yare a duniya ya yi daidai da yaren larabci ba zai yi ba wallahi ka dubi bayanin masana harshen larabci a tarihi kamar ibnu farisi ya ce malamai suna cewa babu mai iya kwarewa a larabci sai annabin Allah saboda tsabar fadin yaren duk sa'ilin da kai nisa a karatun larabci sai ka ga yanzu ka fara saboda yaren yana da fadin gaske har ma yake ba da misali yace duk duniya kowanne yare zaka samu sunan zaki guda ɗaya ne shi amma sai da ya samu sunan zaki da larabci ya kai 500 sunan zaki da larabci daban-daban sai da ya samu guda 500 rubuta yace anan ma bai gama lissafi madam shi ma bai kure ba to ba yaren da ke da fadi kamar larabci sannan yana da tsarin rubutunsa wanda shi yasa Allah ya saukar da alqur'ani a kai dan Allah ya tsare alqur'ani babu yanda za a yi ka taba alqur'ani matukar alqur'ani yana larabci amma da yake wasu yaruka an rubuta littafai daban-daban zaka ga canza littafin ba abu ne mai wuya ba amma alqur'ani ba zai yi ba domin tsarin da Allah subhanahu wataala ya bashi ibnu qudama a littafin al-mughni a mujallal na farko shafi na 350 yace li'anna alqur'ana mu'jizatan kar ka manta alqur'ani mu'jiza ne lafzatan wa ma'nahu lafazin alqur'ani mu'jiza ne ma'anar alqur'ani mu'jiza ce fa idza ghayyara kharaja an nazmihi da zaran an canza to wannan mu'jizar ta canza da zaran ka canza ko da baki ne ka canza to mu'jizar ta canza saboda shi a haɗe yake littafi ne da tsarin sa yazo gaba ɗayan shi falam yakun qur'anan wala mithlahu da zaran ka canza to wannan abin da ka kawo din ba alqur'ani bane kuma bai yi ma kama da alqur'anin ba saboda haka idan za a kira ya ce tarjamar qur'ani tafsirin qur'ani amma ba dai a ce alqur'ani ba ko ai alqur'ani littafi guda ne daga Allah amma kai wanda kai sai dai a bashi suna ga fassara na fahimta na game da alqur'ani ko kuwa ga fassaran alqur'ani daga wannan harshe zuwa wancan harshe a fahimta na dan zaka samu fahimtar ma daban-daban shi yasa in ka dauki tafsirai sai ka riga gani kowa da fahimtar sa game da wannan kalma musamman tarjuma ga wanda zai karanta alqur'ani da wani harshe daban wallahi bai samun zauki bai samun dandanon alqur'ani ta wajen mu'jizar sa ta wajen wato lafazi da Allah tabaraka wataala ya tsara sai ya koma ga larabci shine ibnu qudama yace walau kana tafsiruhu mislahu da dai a ce idan an fassara alqur'ani fassaran tana zama daidai da lafazin alqur'ani lama ajazu an nazmihi da larabawa ba su kasa tsarawa ba saboda larabawa za su iya wannan larabawa za su iya tafsiri za su iya fassarawa alqur'anin kansa Allah yace ayi irinsa ba a yi irinsa ba لما تحدهم بالاتيان بسوره من مثله اما الانذار اما ان كدوبا شي القران yana dauke da gargadi saboda haka gargadin nan ana iya fassara shi da wani harshe kuma sakon ya isa ga mutane saboda haka fassaran alqurani yana da ma'ana ta wajen sanar da mutum fassaran wasu kalmomi amma kuma bai tsayawa a matsayin littafin da Allah ya saukar da zaran ka fassara to ya canza ba qurani bane sai dai a bashi wata suna ba dai alqur'ani ba yake fa innahu idza fassarahu lam lahum kana al-inzar bil mufassar duna at-tafsir fa in lam yuhsinu al-qira'a bil arabiyya ibnu qudama yake idan ba za ka iya karanta larabci ba lazimahu ta'allumu, dole ya koya. Wanda ba zai iya karanta abu da larabci ba a kare cewa to shikenan ai lokaci ya wuce bai wuce ba. Lazimahu ta'allum, dole sai ya koyi karatu da larabci. Fa in lam yaf'al, idan ya ki ya koya, ma'al kudrati alayhi, duk da cewa Allah ya bashi hali yanda zai iya koyan karatun Alkur'ani ya ki yarda, sai yayi sallah, zai zo sallah sai karanta Fatiha da Turanci. Lam tasihha salatuhu, sallar bata yi ba, saboda Fatiha da kai ba ta Allah bace taka ne. Allah ka tsare mu. To nan har yanzu dai Alkur'anin yana samun tsarkaka daga Allah. Me Allah madaukake ce a gaba? Wa innahu, shi Alkur'anin har yanzu dai, inji Allah, zikiru inzalil Qur'an, yanda malamai tafsiri akasari suke cewa innahu, inna inzalal Qur'an lafi zuburil awwalin, labarin Allah zai saukar da Alkur'ani yana cikin littafin farko. Kaga kenan ma Alkur'ani ba bakon littafi bane. Allah yana daɗa ba da shaida yace ai littafin da aka saukar a zamanin da duk sun ba da labarin zuwan Alkur'ani kafin ma yanzu. Akwai misalai kamar yadda Allah ya ba da suratu Saffi aya ta 6, wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kaga Allah ya tabbatar kafin zuwan Alkur'ani an yi albishi da zuwansa. Saboda haka Alkur'ani dama can an san zai zo, ba wai da zuwansa ne aka san, wato da akwai wani littafi mai suna Alkur'ani ba. Tuntuni Allah ya yi albishir zai saukar da littafi. Littafin nan shine na ƙarshe, kuma ya bayyana siffan Alkur'ani a cikin At-Taura. Sai Allah madaukake ya ce me? Awalam yakun lahum ayatun, ashe abin lura bai kasance gare su ba, aya ba ta kasance gare su ba, an yi alamahu ulama bani Isra'ila, ya kasance masanan bani Isra'ila suna sane da shi. Allah ke tambaya, domin lokacin da Allah ya aiko Alkur'ani an samu malaman Yahudawa waɗanda suka tabbatar gaskiya ne, sun karanta a littafin At-Taura siffan Alkur'ani da shi kansa manzon Allah, sun tabbatar shine Allah yake gaya mutanen Makka. Wannan bai ishe su aya ba, su mutanen Makka su gane Alkur'ani ba kirkirar annabi bane. Idan aka ce an samu malaman banu Isra'ila waɗanda suka shaida cewa Alkur'ani gaskiya ne, saboda sun ganshi a rubuce a littafin At-Taura, taqriruhu anna jama'a min ulama'i bani Isra'ila aslam, wanda wannan ke nuna cewa an samu waɗanda suka musulunta daga cikin Yahudawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa nafsu ala mawadi'a min fi tawrat wal injil, waɗannan da suka musulunta suka ce eh mun gani a At-Taura, mun gani a Injil an rubuta bayani game da zuwan annabi Muhammad bi sifatihi wa na'atihi, mun gani a rubuce an ce Allah zai aiko annabin ƙarshe sunansa Muhammadu, kuma ga siffarsa, ga irin littafin da zai zo da shi, duka mun gani. An samu malaman Yahudawa da suka dinga musulunta suna ba da wannan shaida. Misali shine Abdullah ibn Salam, Allah ya kara masa yarda, babban sahabi. Wato wannan yana kama da aya ta 43 ta suratul Ra'd, wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala, kafirai sun ce maka kai ba manzo bane. Allah ya ce kul, ka gaya musu kafa billahi shahidan baini wa bainakum, Allah ya isa ya zama mai shaida tsakanina da ku. Wa man indahu ilmul kitabi, malamai da ke da ilimin littafin farko su ma shaidu ne akan ni manzo ne zuwa gare ku. To kaga kenan malaman ahlul kitabi waɗanda suka musulunta sun bayyana cewa annabi Muhammad annabin gaskiya ne. Duk wannan fa Allah yana ƙara ƙarfafa wato ainihin Alkur'ani akan cewa littafin sa ne, ba annabi ne ya kirkiro shi ba. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ولو نزلناه على بعض الأعجمين دا أتي من سكد القرآن قساش أجمي wato misali wannan shike nuna maka balarabe yana da taurin kai ba na wasa ba in kana ganin akwai mutanen da ke da wahalan sha'ani ba su kai laraba ba wannan aya ita ke gwada ma misali da Allah ya saukar da alqur'ani a ce da Hausa ne ko da turanci ko da yarbanci ko da yare na duniya a ce an turo alqur'ani a faransa ko a ingila me Allah yake dan aka karanta musu alqur'ani Allah yake wallahi ba za su yi imani ba saboda ka in Allah ya saukar da littafi da wani harshe akwai hikima an san balarabe yafi kowa taurin kai sai aka saukar da littafin a harshen sa dan idan wani ne aka bawa alqur'ani balarabe ba zai musulunta ba koda gaskiya ne ba zai musulunta ba inji Allah tabaraka wa ta'ala yace kazalika kazalika salaknahu haka mar haka muka shigar da shirka wa takzib wanda ya zuna muqaddarun dama Allah ya riga ya kaddara komai akwai mai shiryuwa akwai wanda zai zama batacci Allah ya riga ya kaddara fi qulubil mujrimina azukatan masu laifi idan mutun yana laifi wannan laifin yana dada zama masa sababi na toshewar kafa na samun shari'a wato shi yasa kanace mazunubi bala'i ne duk sa'ilin da ka saba ma Allah kai kokari kai nadama kai kokari ka bar shi idan kanace ma wannan zunubi nace wanda kake yi sai yasa kafar samun shari'a da take zuciyarka ta ringa tucewa har a wayi gari Allah madaukaki ya toshe zuciyar yanda shari'a ba za ta sake shigansa ba har abada wannan shi yasa Allah yake mujrimi na masu laifi wa haka nan Allah ke toshe zukata masu laifi idan mutum yana laifi laifin yana zama dalilin tsatsar zuciyarsa Allah shi kare mu sai yace la yu'minuna bi hatta yarawu al'azab al-alim Allah madaukaki yace ba za su yi imani da alqur'anin ba har zuwa lokacin da suke ganin azaba mai radadi wato indal maut kenan idan Allah ya toshe basirar mutum to ba zai taba karban shari'a ba har zuwa mutuwa kwatsam sai ga mutuwa ta zo shi yasa Allah yake fa ya'tiyahum baghtatan wato mutuwa za ta zo musu kwatsam wa hum la yashuruna a lokacin da ba su yi tsammani ba ita mutuwa ba ta zuwa maka a lokacin da ka shirya mai lokacin mai za su ce fayakulu lokacin ne za su rika cewa hal na hannumin baruna shin ko za a jira mu ya tamannaunar raja'a suna fatan ina ma a ba su dama su dawo wato don su samu damar tuba to a nan Allah ke tambaya game da kafirai ɗin ya ce afabi azabina ya sta'jiluna yanzu azabar mu ce suke gaggauta neman saukanka afara'aita in mata'anahu Allah ce shin ka gani da za mu ba su jin daɗi na 'yan shekaru sun maja a hun sannan abinda aka musu alkawarin zuwan saɗin nan ya zo mai Allah ya ce duk jin daɗin da aka ba su zai zamanto bai amfani su ba wato waɗannan ayoyin suna cikin ayoyin da ba na manta su a rayuwana ta rike don kai ma ka sama ma kanka wa'azi kusan kullum sai na maimaita shi afara aita in matta'anahum sinin summa ja'ahum ma kanu yu'adun ma agna anhum ma kanu yumatta'un inji Allah wallahi akwai hikima cikin waɗannan kalmomi Allah ya ce wato suna cewa Muhammadu ka sa a mana azaba sai Allah ya ce hakali mu ba su jin daɗin na shekaru a baka gida a baka mota a baka mata a baka abinci duk abin da kake so a baka sinin na shekaru masu yawa ai da su wuce ko sun maja ahun ma kanu yi a zuna sai ga mutuwa ta zo in mutuwa ta zo da motar da gidan da abincin da suturar da komai ma agna anhum ma kanu yumtaqun duk dadin da kajin ya kare ba za abin da kada ko dayan su ba ko kuma abu ya kare da wanda bai samu ba da wanda ya samu ranan makomin ku daji idan ma aka dauki kudin aka binne ka da shi to ba dai za su bi makabartan baka ganin kabarin Fir'auna duk duniya babu kabarin da ake nema har yanzu irin kabarin Fir'auna saboda shi gani yake zai tafi lahira da dukiya saboda haka idan za a binne shi sai a tara zinari a yi loto mai zurfi a yi kankare yanda dai ba wanda zai isa wanda zinarin za a dora a ji a binne shi barayi suna zan suna bi tsawon shekarun dubun dubata har yanzu ana neman kabarin Fir'auna don an san akwai gold za a samu idan an samu gold din za a dauka a tura gawan gefe ko Allah ce ma'agana anhum ma kanu yumtaqun saboda haka mutum ya ji tsoron Allah ya bi Allah shine tsira Allah ka samu iya Allah ya ce wa ma ahlakna min qaryatin babu wata alkariya da muka hallaka illa laha mundiruna face ta samu masu gargadi gare ta me Allah ya ce idan aka ce zikira yana nufin tilka zikira duk wa'azin da ka ji mun kawo dinnan tun daga zamanin annabi Nuhu annabi Hud annabi Salih har aka kawo ga shi kansa annabi Muhammad waɗannan wa'azozin su din ne dai kowace alkariya mun isa da sakon shine yake nufi da zikira tilka zikira wa ma kunna zalimin mu ba mu kasance azzalimai ba wato Allah ba zai kama dan adam ya mar azaba alhali bai yi laifi ba Allah ka nufi mu da shari'a ya kara tsarkake alqur'ani duk da cewa an faɗi darajar mala'ika jibrilu amma a hakan ma Allah yake bari ya sake dawowa ya tsarkake ma alqur'anin wa ma tanazzalat bihi shayatin shaytanu busu saukar da alqur'ani ba kaga an ce mala'ika jibrilu mai karfi ne da sauransu ai zaka ce duk da haka ne ba a ce dai shaytan bai saukar da shi ba to Allah ya kawo na shaytan din ba shaytan bai saukar da alqur'ani ba Allah ya ce wa ma yanbaghi lahum baya kamata ga aljanu wa ma yastaqiyuna kuma ba da ma su iya ba innahum ai su aljanu an istami game da sauraro la ma'zulun wadanda aka yi wa shamaki ne mahjubuna shine ma'zulun an kange su da can aljanu suna kokarin isa sama su saci sauraron abinda Allah ke ga wa mala'iku to yanzu an nisantar da su kaga kenan ba za ma su ji alqur'anin ba don haka sai ya ce Abdullah ibn Abbas ya ce wannan aya tana cikin ayoyi da suke nuna shirka tana da hadari shirka tana da hadari Allah ya ce ma annabi da kansa fala tad'u ma Allahi ilahan akhar karka bauta ma wani abin bauta tare da Allah fatakuna min almu'azzabin ya kai Muhammad zaka kasance cikin waɗanda ake ma azaba a ce annabi da zai yi shirka Allah zai mar azaba yuhaddar bihi gairahu wannan kaman gargadi ne gare mu an san annabi ba zai yi shirka ba annabi ba zai samu azabar Allah ba amma a nuna maka shirka tana da girma ka dubi girman manzon Allah shi kansa da zai yi shirka Allah ya ce zai zan cikin waɗanda ake wa azaba Allah shi kare mu sai ya ce ya ce ka gargadi danginka al-aqrabina mafi kusanci wanda ke nuna sakon Allah tabaraka wa ta'ala ba a barinsa ga kowa al-aqrab ilayka waɗanda suka fi kusa gare ka ya kamata su samu sakon Allah idan ka samu shari'a kai Allah ya nufi ka da gano gaskiya ka ƴan uwanka duk suna cikin bata sai ka ce to ai shikenan kowa ta yi tafishe shi ba haka bane aiki na kanka kai iya kokari duk wanda ya fi kusanci gare ka ka nuna mar hanyar gaskiya kai iya kokarin ka to kabi manzon Allah kenan واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. كفصت وتفككنك غوطن da suka bi ka daga cikin mu'minai wato ana koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yanda zai zauna da mabiyansa yazo wannan yazo a ayoyi daban-daban a cikin alqur'ani kamar suratul hijr aya ta 88 la tamuddan 'aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alayhim waqfi janahaka lilmu'minin. Allah yana cewa ka sassauta fuffukenka ga mu'minai, wato abin nufi ka sassauta kanka ka zama mai tawali'u mara girman kai ga mabiyanka. Kada ya zama kana kiran mutane sannan kai kana da girman kai. Girman kai yana da hadari, mabiyanka ba za su bi ka ba. Allah ka tsare mu, Allah ka raba mu da shi. Itlaqul arab khafdul janahi da larabci in ka ji an ce khafdul janahi a sassauta fuffuke, kinaya ce an tawabu'i walinil janibi, ka zama da girman kai. A suratul Isra'i aya ta 24 Allah ya ce waqfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmā, game da iyaye kada ka nuna musu girman kai. So tawali'u abu ne mai kyau, an yi umarnin sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah ka samu iya koyi da shi. Sai ya ce ina sauka idan kayi wa'azi suka saba maka. Kaga ana koya ma annabi ma yanda zai yi wa'azi, shi yasa alqur'ani bai da sirri. Alqur'ani babu sirri, inda ka karanta zaka gane komai. Yaya annabi ya koyar, Allah ya koyar da shi a cikin alqur'ani yanda zai yi. Fa in asauka, in kayi wa'azi sai aka saba maka, karka tsine musu kai dai ka ce inni bari'un mimma ta'malun. Wanda in ka dubi labarin annabawa haka ne, annabi Ibrahim da mabiyansa inna bura'u, wanda ya zo cikin alqur'ani irin wannan aka ce shi ma annabi, idan kayi wa'azi an saba maka ce to ni dai bana wannan halin naku, amma babu tsinewa babu zagi. Allah madaukake ya ce masa me, watawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim, ka dogara ga Allah mabuwari. Kunga ita wannan sura tun farkonta ake tabbatar da al-azizu ar-rahim, al-azizu ar-rahim, ga inda Allah ya kawo magana ta na ƙarshe ya danganta ta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato annabi yayi tawakkali ga al-azizu, Allah mabuwayi wanda ba abin da ya gagare shi. Li yakfiyaka kaidal a'da, idan kana wa'azi sai aka samu adawa makiya ba tsine musu za a yi ba, ka dogara ga Allah. Allah shine al-azizu, Allah shine ar-rahimu, Allah zai isar maka makircin makiyanka. Shine ya bayyana ya ce alladhi yaraka, Allah nan shine wanda yake ganin ka hina ta kuma a lokacin da kake tsayuwa ibada kai kadai a cikin dare, da kuma lokacin da kake jujjuyawa cikin masu yin sujuda. Wato yaraka hina taqumu wahdaka wa yaraka idha sallaita ma'a al-jama'a, Allah yana ganin ka lokacin da kake sallah kai kadai, kuma Allah yana ganin ka idan kana cikin jami'i ana sallah. Wannan aya tana cikin dalilai da suke nuna muhimmancin jami'i ga rayuwar musulmi, da cewar Allah taqallubaka fi sajidin, saboda ka Allah yana ganin ka. Idan aka ce Allah yana ganin ka, wannan abin al-bishr ne ga mai sallah, ka rika tunanin Allah yana ganin ka, saboda ka duk abin da kake roka Allah yana ji. Sai ya ce ne lalle shi Allah shine mai ji al-alimu, Allah shine masani. Sai zama kamar waɗannan ayoyin tamfar suna karantar da mu wato abin da Allah ya koya ma annabi. Allah ya koya ma annabi salon da'awa, idan kana wa'azi kayo mutane wa'azi sun ki, karka tsine musu, karka zage su. Me za ka yi? Ka nuna dai baka tare da su, karka boye. Wanda in ka dubi tarihin annabawa nan kaf da muka karanta, kowa sai ya faɗa, hatta annabi Lut yana cewa inni li'amalikum min al-qalin, za mu kore ka, ya ce to ni dai ina gaya muku na tsani aikinku. Wato ka gaya wa mutanen wannan abin da suke yi baka tare da shi, to sai Allah ya koya ma annabi yanda ake tawakkali tawakkalin nan ga Allah shi dai idan an yi tawakkali ga Allah a maida al'amari a yi sallah idan ana sallah a roki Allah annabi ya ce akram ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajidun inda ka fi kusa da Allah shine kai sujuda sai Allah ya ce innahu huwa sami'ul alim Allah shine mai ji Allah shine masani Allah ya san kana sallah saboda wata damuwa Allah ya san kana addu'a yana jin addu'a Allah zai karba sai ya ce hul hal unabi'u
qul nabbi'u qul ala ma tanzalu shayatin
kuna so in baku labari akan wadanda aljanu ke sauka Allah ya ce ma annabi ka gaya musu haka yake aljanu suna sauka ne akan dukkan mai yawan kirkiro ƙarya idan aka ce asimu fajirun mutumin banza boka shine aljani ke sauka gare shi ba manzon Allah ba yalquna sama waɗannan aljanu su suke zuwa suna satan sauraro shine yalquna sam'a yastami'una min almalaika ta ina boka yake samun labari shine Allah ya bayyana sirrinsa anan boka yana samun labari sanin daga wajen aljanu aljanun ta ina suka samu aljanun yalquna sam'a suna kasa sauraro irin wahayi da ake wa mala'iku saboda sararin samaniya wahayin Allah ke sauka a kowane minti kowane lokaci wahayi zuwa ga mala'iku ku yi kaza za a yi kaza abu kaza zai faru to waɗannan aljanu idan sun saci sauraron sai su jefa maboka abinda suka ji ai abinda suka ji nan ilimin gaibi ne wanda Allah ke gaya wa mala'iku sai su gaya maboka amma sai Allah yake wa aktaruhum kazibuna mafi yawan aljanun kuma makaryata ne saboda haka idan aljanin zai tura maboka abinda ya ji sai ya hada da ƙarya 100 to idan an kawo mabokan a cikin maganganun da aka gaya maboka akwai gaskiyar daya amma tana da wayan ganewa sai ya zamanto ƙaryar ta fi yawa fa yunqaluna ila al-kahana wato waɗannan aljanu suke ɗaukar labari su kawo mabokaye kuma labarin ya zamanto ga ƙarya ta yi yawa a cikinsa wanda hadisin manzon Allah ya tabbatar da ya fassara wannan sai Allah madaukaki ya ce
wash-shu'ara'u
yatba'uhum wannan kira'a guda kenan yattabi'uhum al-gawun wato dai batattu suke bin mawaka az-za'iluna 'anil haqqi in kaga mutum ya nace mawaki to la shakka batacce ne Allah shi kare mu waƙar da Allah yake magana a kanta a nan ba ma waƙa ce ta kiɗa da rawa ba waƙe ne tsarin magana ne na larabawa wanda ake yinsa babu kiɗa babu rawa a tare da shi amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masu dogara da waƙe halakakku ne algawun su ne alharikuna duk wanda zai riƙe mawaƙi to ƙarshen ta halaka tana tare da shi alam tara annahum fi kulli wadin yahimun baka gani a kowane kwari suna dimuwa ja'irun wa annahum baka gani mawaka suna faɗin abinda ba su aikatawa kuma wannan haka tsarin waƙar yake da waƙar gaskiyar da ta ƙarya duk tafiyarsu ɗaya yamdahuna bil batil mawaki zai yabo da ƙarya zai yabo ko da batanci wato sai zamanto waka kamar shedanci ne kawai ba ta da alaka da addini amma ibnu qudama al-tahi al-mughni haka ma malamai manyan malamai masana da dama sun tabbatar da wannan wato al-tahi al-mughni a mujallad na 14 shafin 164 yace laysa fi ibahati shi'r khilafun duk malaman sunna sun yadda cewa ƙara waƙe shine baitoci da mutum zai tsara inda babu kiɗa babu rawa babu wani salo da ya saba ma sunna ba laifi bane duk malaman sunna sun ce halal ne a tsara waƙe wanda yake kalma ce mai ma'ana ta bege in ma ta manzon Allah ko wata kalma wanda za ta sa ilimi ta ƙarfafa ma wani tarbiyya ko wani abu wannan ba laifi bane duk malaman sunna sun yadda hakanan sahabbai kab babu wanda bai yi tsarin wato na ash'ir ba hatta sayyidina Abubakar sayyidina Umar Usman Ali manyan sahabbai wal haja kadu ilai sannan Ibn Qudama yace akwai ma bukatar kama san waƙe din ash'ir saboda li ma'rifati al-lugha wal arabiyya in kana son ka san larabci dole sai ka koma ga ilimin ash'ir to dan haka ashe karanta ash'ir ta wannan sashi saboda karfafa iliminka ba laifi bane kuma in kana karanta tafsiri zaka ga ana kawo al-istishhad zaka ga an ba da shaida da baiti na wani mawaki waɗannan shaidu da ake kawowa yana da ƙara maka fahimtar wata kalma ne da Allah ya kawo ta a cikin Al-Qur'ani wanda kai baka san yadda ake mu'amala da ita ba amma wannan tsari na waka shi zai bayyana maka asalin yadda kalmar take wato a tsakanin Larabawa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa tu'arraf ma'ani kalamillah wa kalami rasulillah ana fassara hadisi da waƙe akan fassara Al-Qur'ani da haka kace to idan aka ce wa shu'ara yattabi'uhumul gawun mawaka halaka kuke bin su to kuma dan me za a ce waƙar tana da mai akwai kyau sai yace ba haka bane ai Allah ya riga ya fada ya bayyana su waye halakakku din yace mawaka halakakku ke bin su alam tara annahum fi kulli wadin yahimun sai ya bayyana illar wa annahum yaquluna ma la yafalun suna faɗin abinda ba su aikatawa wato kenan idan za a samu gaskiya a tsari na waka ta bege wannan ba laifi bane amma a hakan ma manzon Allah ya kyamatar mana mutum ya yawaita ilimin al'adab manzon Allah ya hana dan akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li an yamtali ajabu ahadikum kaihan hatta yariyahu da dai mutum zai cika cikinsa da mugunya har sai ya makare ya fi masa a ce ya cika cikinsa da waƙe baka da wani aiki sai waƙa sai baiti baka ba da misali da Al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah sai a ce ai ga wane ya faɗa a littafi kaza yana cikin shu'ara'ul jahiliya wannan tabewa ta samu mutum Allah ka tsare mu illa alladhina amanu
illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa tadallu
wannan shi ke gwada ita wakar ba kowace ce ta take da muni ba kar a manta wakar da muke fada ba ta kiɗa ba waka ce ta baki waka ce ta tsarin magana Allah ya ce illal ladina amanu wa amilu salihati sai dai wadanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai wa zakarullaha kaseeran masu yawaita zikirin Allah kaga shi sai dace da maganar manzon Allah kar ka yawaita waka ka fi yawaita me zikirin Allah to don haka a cikin sahabban manzon Allah ma akwai mawaka waɗanda suna shirye da zaran an baci manzon Allah ya rera baitoci su kare manzon Allah don haka sai Allah ya yabe su yace wantakaru min ba'di ma zulimu waɗanda ke ramawa a bayan an cuce su suna zaune in an cuci manzon Allah ya rera baiti su kare manzon Allah to waɗannan babu laifi game da su وسيعلم الذين ظلموا اما ما وقع الظالمين ذا سني اي منقلب ينقلبون وكمكوما تشي ذا سو كوما غري تا ranar kiyama wanda wannan shike nuna waka tana da hadari waka tana da sharri Allah ke cewa matukar an samu zalunci kuma waka tana da wuya ayi ta ba tare da an yi zalunci din ba don haka ne santa ta shahida cewa Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abinda muka dace da fadansa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta tambaya ina hukuncin kafirin da yayi aikin alkhairi ga musulmi kafiri ne ya gina masallaci daga baya sai Allah ya shiryar da shi ya musulunta Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin sa yana sahihul bukhari hadisi na 2436 yana sahihu muslim hadisin 124 manzon Allah ya ce idan kafiri ya musulunta to duk alhairin da yayi yana kafirci Allah zai sa a rubuta ladansa a hada da wanda zai yi yanzu yana musulmi duk alherin da yana kafiri za a bashi lada har kuma da wanda yayi a yanzu yana musulmi. So kar a dauka wai da ya gina masallaci yana kafiri, yanzu idan ya musulunta ladan gina masallaci ba ya tare da shi, ladan yana nan tare da shi. Kuma wannan ya zo cikin bayanin Majmu'u Fatawa mujallal na 25 shafi na 21. Mai tambaya ta biyu ya ce wanda aka baiwa kuɗi a wajen aiki ya yi tafiya amma tafiyar ba ta yiwu ba har ya yi ritaya, yaya zai yi idan yana so ya biya? Wato duk sa'ilin da ya zama akwai haƙƙi a hannunka kuma kana ganin isar da wannan haƙƙin abu ne mai wahala, don idan ya ɗauki kuɗin ya kai wani ne zai danne, maganinsa shi ne sadaka. Duk sa'ilin da ya zama akwai haƙƙi a kanka ka ba da sadakar shi. In ka ba da sadaka, wannan sadakar Allah zai ajiye ta a madadin abin da kai ka aikata, tana zama kafara gare ka. Kuma hatta bashi ake binka, wanda ke binka bashi baka san inda yake ba, wani ne ya baka ajiya ana nan ya tafi bai dawo ba. Da masu guga zaka ga wani ya bada wanki da guga ya tafi shikenan, sai kaga kaya na shekara 10 yana ajiye, haka ma tela. To masu sana'ar hannu duk yana faruwa da su. Waɗannan kaddarori hanya guda ce wanda malaman sunna suka tabbatar in ka dubi kitabul majmu' na al-Imam an-Nawawi a juz'i na 9 shafin 429, malaman sunna suka ce ayi sadaka da su kaf. Idan akwai haƙƙin wani yana wajenka baka ganshi ba, ka dauka ka bayar sadaka. Idan ka bayar sadaka ko kuma ana bin ka bashi, mutumin ya mutu ko ko ya bace ba yanda za a yi ka biya, ka dau duke ka bayar sadaka. Idan an tashi a lahira za a nemi ka biya bashi, sai ka ce to ai Allah dama na ba da sadaka, ai Allah ke yi ga abinka, sai ya dauko ya kawo, sai ka dauka ka ce to ga kudinka, kaga an biya ko? To in ba dan ka ba da sadakan nan ba, to ladanka za a wawura a bashi. To shi yasa sadaka ita ce maganin duka waɗannan hakkoki da na mutum da na hukuma. Inda kana son ka duba ka dau duke ka bayar sadaka. Wato akwai mutanen da ke da hikima, zaka ga na gani ga wasu mutane da dama zaka ga in sun zo mutuwa za su ce sun bar wasiya daga dukiyarsu a dau kashi ɗaya a bayar sadaka, wasiya ce. Wato wannan kashi ɗaya cikin 10 na dukiyar ai kaga bai kai ma sulusi ba, saboda haka ya kai a bada wasiya ɗin. Wata hikima ce kafin a rama gado, ba mamaki a rayuwarka akwai mutumin da ka ci dukiyarsa a hanyar zalunci ka manta, wani ka karɓi bashinsa baka bayar ba ka manta, to sai ka bada 10% na dukiyarka ka bar wasiya, in na mutu 10% ayi sadaka. Wannan 10% sadakar da ka yi za ta zauna wucin gadi ne na biyan hakkoki a filin hisabi. Akwai hikima a kai ƙwarai. Allah madaukake kyau ta ƙarshenmu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.